Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma dai ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumul da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke muku marhamar lali a shirmu na wannan daren ranar Juma'a 30 ga watan Yuni. Bayan labarin duniya, za a ji cewa an yi addu'a ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da Najeriyar kanta da kuma sojojin Najeriya, musamman ma ganin yadda ake samun matsaloli a ƙasar. An yi wannan addu'ar ce a barikin soji na Maiduguri. Za a kuma ji hirar da wakil, wato abokin aikinmu Usman Kabara, ya yi da wakilin gidan rediyon Jamus Ibrahim Yakuba game da kuntata masa da jami'an tsaro suka yi a Kaduna, Najeriya. Sannan kuma yau bayan labaran duniya da ike Juma'a ce, za ku kira lambar wayarmu ta 2-2-2-6-2-6-5-5 da ike Juma'a ce, wato mai magana zai zaɓi maudu'in da zai magana da kansa. Sannan kuma kamar yadda muka saba faɗi, muna so mu yi magana a yi magana ne cikin natsuwa, ba kuma magana da za ta kawo tashin hankali ba. Yanzu kam sai a gyara zama, sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a ne lokacin da yake karɓar bakuncin takwaransa na Koriya ta Kudu a fadarsa ta White House, shugaban Amurka Donald Trump yake bayyana cewa haƙurin Amurka da Koriya ta Arewa ya ƙare. Da yake magana a ɗakin Rose Garden kusa da shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in, Trump ya alƙawarin mai da martani akan shirin nukiliya da makamai masu linzami na Koriya ta Arewa. Sai dai kuma Trump da Moon suna da bambancin ra'ayi akan yadda ya kamata a yi da Koriya ta Arewa domin ta dakatar da shirinta na nukiliya. Duk da haka, a haɗuwar tasu ta yau Juma'a, shugabannin biyu sun yi ƙoƙarin nuna kamar tunaninsu iri ɗaya ne da juna kan lamarin. Bayan tattaunawar da ta kwashe kusan mintuna 30, mun ya yaba wa ƙoƙarin shugaba Trump yana mai cewa sun samu damar gina matsaya akan batutuwan da suka shafi tsaro zuwa batun nukiliyar Koriya ta Arewa.
Dokar shugaban Donald Trump ta hana mutane wasu ƙasashe shigowa Amurka ta fara aiki ba tare da rigingimu da yawa ba, yayin da lauyoyi suka haɗu a filayen saukar jiragen saman Amurka domin taimakawa baƙi masu shigowa daga ƙasashe shidan da dokar ta shafa. Amurka ta fitar da sabbin dokoki da daren jiya Alhamis da ke buƙatar masu neman biza daga wasu ƙasashe shida, waɗanda da galibinsu musulmi ne, sai sun nuna shaidar cewa suna da alaƙa da wani, wato da ke zaune a nan Amurka, ko za su gudanar da kasuwanci ko wata haraka ta aiki kafin amince musu shiga ƙasar. Kafin fara aikin dokar, manyan jami'an gwamnatin Amurka sun bayyana tsarin yadda ma'aikatan diplomasiya za su tunkari sarrafa ba da takardun izinin neman shiga Amurka daga ƙasashen da suka hada da Iran da Libya da Somalia da Sudan da Syria da kuma Yemen. Duk waɗanda aka riga aka amince musu shigowa Amurka daga waɗannan ƙasashe kafin ranar 6 ga watan Yuni za su bar shiga, wato ba tare da matsala ba, a cewar jami'an Amurkar.
To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun musanta rahotannin da ke cewa dalilan tsaro ne ya sa aka soke bikin ranar samun 'yancin cin gashin kai a ƙasar. A yau Juma'a, ƙasar Congo ta cika shekaru 57 da samun 'yancin kai, amma sai dai kuma har yanzu haka ƙasar na fama da matsaloli iri daban-daban da suka haɗa da tashin hankalin 'yan tawaye a yankin Kasai da ke tsakiya ƙasar, da fasa gidan yaron Kinshasa da aka yi wanda ya sanadiyar fursunoni 1,000 arcewa a watan da ya gabata, da kuma rikicin siyasa da biyo bayan jinkinta lokacin zaben shugaban ƙasa da aka yi. A wani rahoto da kamfanin dillacin labarai na Reuters ya wallafa, an rawaito mataimakin shugaban ma'aikatar shugaba Joseph Kabila yana cewa ba za a gudanar da biki ba a yau Juma'a saboda matsalar tsaro. sai dai komai magana da yawun gwamnatin Congo Lambert Mende da mataimakin ministan tsaro Basil Olongo duk sun karyata wannan rahoto a lokacin da muryar Amurka ta yi hira da su a wasu lokuta daban-daban.
Aje Alhamis, kwamitin tsaron Majalisar Dinkin Duniya ya kada ƙuri'ar da ta sami goyon bayan dukkanin mambobinta kan rage yawan sojojin wanzar da zaman lafiya da ake aikawa a yankin Darfur na ƙasar Sudan ta Kudu da kimanin kashi 30 cikin 100. Ƙudurin da Burtaniya ta gabatar ya sami karɓuwa ne bisa canjin da ake samu a harkokin tsaro a Darfur da kuma matsin lambar da Majalisar Dinkin Duniya ke fuskanta daga Amurka, wadda ta buƙaci a rage dala miliyan 600 daga kuɗaɗen da ake kashewa wajen gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya a can. Sai dai kuma masana harkokin kare haƙƙin bil'adama sun ce har yanzu Darfur na cikin mawuyacin hali, kuma rage ayyukan Majalisar Dinkin Duniya zai jefa fararen hula cikin haɗarin gaske. Mutanen Darfur sun shafe kimanin shekaru 10-15 suna fama da matsaloli tun bayan wani rikicin ƙabilanci da ya ɓarke na adawa da gwamnati da ya haifar da ƙazamin yaƙi tsakanin sojan gwamnati da masu adawa da ita. An kashe kimanin mutane 300,000, sama da miliyan 2 kuma sun ƙaurace ma matsugunansu. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a babban birnin a jihar birnin Najeriya, wato Maiduguri, inda aka yi wata addu'a ta musamman ma shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da ke jinya a birnin London da kuma kasar ta Najeriya baki daya da kuma sojojinta. Aka kuma hada da halin da kasar ke ciki, ganin cewa kasar ta fuskanci yakin basasa wani lokaci can a baya. Daga birnin na Maiduguri ga Haruna Dauda da wannan rahoton.
Irin yadda aka gudanar da auroyi na musamman kenan a barikin mai malari da ke garin Maiduguri da tana da yakin basasa shekaru 100 da suka gabata, da kuma gudanar da aduwoyi ga sojojin Najeriya din sakamake filin daga musamman ma wannan shiyar arewa maso gabacin kasar da ma shugaba Muhammadu Buhari wanda ke jinya kasar Ingila. Wannan masallaci da ya cike makil da manyan sojoji da kananan su wanda a kasarin su ke sanye da kayan sarki, kuma aka dauki tsawon lokaci ana huduba game da abubuwan da ke damun kasar nan, inda aka buƙaci kowanne daga ciki ya sa Najeriya cikin addu'a da ma shugabanninmu da kuma sojojin da ke filin daga yanzu hakan. Major Muhammad Amin Idris dai shine limamin wannan masallaci da kuma jagorancin sallar da ma doguwar addu'a da aka gudanar.
Wato yau rana ne wanda yake amita kebe shi saboda tunawa da ƙarken yakin basasa shekara 100 bayan da suka wuce.
Gashi kuma na kabar ku gudanar da addu'o'i ga ƙasa da kuma shugaban ƙasa baki daya game da irin halin da ƙasa take ciki. Ko za kai mana ƙarin hasi game da wannan addu'o'i da ku gudanar ne?
To dama haka ne, al'adan kenan. In lokacin ya zo kamar yau Juma'a mu masallatai gabaɗayan Najeriya muna gabatar da addu'o'i, mu nuna godiya mu ga Allah saboda nasara da ya bamu wancan lokaci, sannan kuma roƙe shi cigaba da bamu nasara a wannan hali da muke ciki.
Ganin cewa ana cikin wannan hali ne na yaƙi yanzu haka, musamman ma a wannan shiyar arewa maso gabacin Najeriya, kamar wani fata za ka yi wa musamman ma sojojin ku da suke filin daga yanzu haka?
Fatan da na musu shine kamar addu'a da muka yi musu din, mu ba su ƙarfin gwiwa insha Allah. Inna Allah ma'as sabirin, kuna nan muna taya su da addu'a, cigaba da bada kokarin su, insha Allah nasara yana gare mu. Su ma wanda yake ba sojoji ba, muna musu fatan alheri, muna roƙon su taya mu da addu'a su ƙara haƙuri, domin manzo Allah ne cewa inna Allah ma'as sabirin, duk abin da ya tsanani yana da ƙarfi insha Allah, wannan ma abu yana da ƙarfi insha Allah. So su cigaba da ƙara haƙuri, kuma duk abin da suka gani wanda bai dace ba ko suna tsoro su kai rahoto wajen hukuma.
Limamin masallacin barikin mai malari kenan, Major Muhammad Amin Idris kenan ke bayani game da wannan rana da rundunar sojan Najeriya ta keɓe da suna da bayan yakin basasa. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. To gaida dan mutan yau daga Maiduguri Najeriya, kuma bari mu kada Kadunan Najeriya ita ma, inda kamar yadda aka sani kwanan baya aka ci koko aka kuntata ma wakilin gidan rediyon Jamus Ibrahima Yakuba game da wani abin da ya faru da ya shafi ɗan Shi'a, har ake zargin shi ma ɗan Shi'a ne abin da wato zargin da ya ƙaryata. To daga Kaduna ga hir da wakilin a nan kuma Usman Kabara ya kira shi Ibrahim Yakuba ɗin a waya ya yi hirar da shi.
Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Sunana Ibrahima Yakubu, ina aiki da tashin Hausa na gidan rediyon Deutsche Welle, ni ne wakilin su a nan Kaduna.
To mun ji labarin cewa gidan rediyon ku ya fidda ko kuma ya ja hankalin hukumomi a Najeriya cewa ƴan sanda sun daki wakilin su har sun fafasa masa kayan aiki. Me ya faru?
Abin da ya faru shine a ranar Juma'ar ta gabata da kaman karfe 1:10 muna zaman jimami da amsan gaisuwa ɗaya daga cikin ɗan jarida da ta rasu a nan Kaduna. Sai aka fara kira na daga Tudun Wada cewa ai ga ƴan Tudun Wada ƴan Shi'a suna tattaki. Sai na ce okay, to ai kuwa mu je mu ɗauka. Dama mun saba zuwa ɗauka don duk wani irin tattaki da ake na zaman lafiya ko a ina a Najeriya a dai nan Kaduna muna ɗauka. Sai ƴan jarida muka tashi muka je gurin. To an fara tattaki tun daga wajen Kaduna Polytechnic, ana takawa wajen shiga Tudun Wada har ana tafda zuwa kasuwar Bacci. Akwai wani randa ba a nan gurin, maza da mata da kananan yara suna cikin tattakin. Sai muka fara ganin hayaki kamar hadari na gungudowa. Sai aka ce ai tear gas ne. To sai kowa ya tsaya ba a fara gudu ba. Can sai muka fara jin ƙaran bindiga. To sai kowa ya fara kwankwantawa, har da ƴan jaridan ne da su ƴan Shi'a ne da ma wasu ƙungiyoyi duka. Kowa ya fara kwankwantawa saboda hadarin, yadda wani hadarin hayaki ke irin zotowa inda mutane suke. To ƴan jarida sai na ga kowa yawan sukinsu da suke gurin idanunsu na tafi da hawaye saboda hawakin ya yi yawa. To sai na ce to ai mu abokan ƴan jarida, abin abokan ƴan sanda ne. To kawai sai su ƴan jaridan su kawai suka ce su ba za su je ba. To ni kuma ina ganin ai mun san ƴan sanda abokananmu ne. Kawai sai na matsa na ji ga ƴan sanda mu ɗan gaisa. To ma mun komai ya fara lafa a lokacin tunda sun daina harba. To shi ne akwai kuma ƴan jarida, akwai kuma mutane a gurin da suke sun zo, mutane sun zo su ga me ke faruwa. To shi ne sai na zo in gabatar da wasu ƴan sanda a gurin. Irin ina gaya musu ɗan jarida ne, tunda ga mic, ga recorder, ga laptop a guri na gaya maka. To sai suka tambaye ni ID card, na duba ID card. To wajen irin gumurzun nan da gudu da nake ina faduwa, nake ganin ID card ɗin ya faɗi. To amma ai kaga ga mic, ga recorder, kuma ka san ɗan jarida yake ma, kuma na gabatar da kai. To kawai ina tsaya nan, kawai sai wani ya ce kawai sai na so kamari ta bayana.
A cikin ƴan sanda?
Ita ce kawai sai ne a cikin ƴan sanda. Sai na ji wani itace a bayana kuma. Da kadda take jikin laptop ɗina, kawai sai wani ya zo, sai na buɗe a ciki, ina buɗe kawai sai ya ja laptop, sai ya faɗi a ƙasa. Rekoda ita ma fi ta faɗi, kaga ko abubuwa amin da ne. To bayan ya gaje kai kenan. Sannan kuma ina ciki malam, sai dai na ga kawai malam sai irin guguna da ake ana ta min mazurai, you understand, abin ba da kyau. Kawai aka ɗauke ni yadda ka san, kama wani ɗan ta'adda, aka samun ƙarin injiniya irin kaman wani ɗan ta'adda aka kama. Aka kai ni police headquarter. Bayan kai ni headquarter ƴan sanda, ina shiga cikin gurin wani ɗan sanda nan ma ya zo kare ya bamu mari, bai san kowa aka kama ba. Yes, a nan headquarter ƴan sandan. Bayan mun shiga can ciki, aka ɗauke ni aka shigar da ni ta can baya. Aka shanya ni kusan awa 2:30 tare da su ƴan ciyan wasu guda hudu ne ko aka ajiye a can, har da ma wasu mutane da ma ba su ji ba, hawa ba ba su gani ba, su ma aka duk aka shanya mu.
A rana?
A rana aka shanya mu, rana muna cikin azumin nan malam. Ta gasa mu, bayan rana ta gama gasa mu, sannan sai aka ɗauke ni sai aka kai ni CID department. Daga can ma nan ina zuwa nan ma aka ƙara shanya mu cikin ranan. Bayan mun zauna na wajen awa ɗaya nan, sai aka ɗauko mu aka shigar da mu ciki, aka fara mana interview. Nan ma ina cikin amsoshin kawai na jini ya ƙare ya ɓa mun mari. Mari fa na gaya maka na ce wannan wani irin abu ne haka? Shi dai mare ne kuma sai zo na bani hakuri, wai bai gane ɗan jarida ba ne.
A'a,
to ce daga baya kenan.
To amma yanzu misali Malam Ibrahima Yakuba, an ce fa kai ɗan Shi'a ne, shi yasa wai suka yi maka haka? Me gaskiya wannan?
A rayuwa na ban ma san me Shi'a ba. Kai dai ka san shirin ɗan sanda, in bai san abu. Ni a family mu ma ban ma taɓa sanin me ake nufi da Shi'a ba. Ni me haɗa ni da ƴan Shi'a? Mafarauci labari, yanzu su da suke ɗauka na suna kai ni kudancin Kaduna, muna ɗauko labari ko mun hatsarin da yake da shi lokacin da ake hare-haren nan, ba su ce min wani abu ba. Aikin ɗan jarida ko ina ake, mutum ko wuta ake bauta ma, kai in kana son ka ɗauko labari sai ka ɗauko, ka ɗauko labarin ka gaya mutane ne yake yi.
Lallai kan kar a ji tsoro a yaɗa labari. To kamar yadda aka ji Ibrahima Yakuba, wakilin gidan rediyon Deutsche Welle kai ya yi bayanin abin da ya faru da shi na cin zarafin da jami'an tsaro suka mishi kwanan baya. Har ila yau dai, yau ma mun yi kokarin tuntubar kakakin yan sanda amma yunkurin namu ya citira wato shi musufa kenan. To kamar yadda kuka sani dai yau juma'a ce, saboda haka kofa buɗe take ga masu sauraron mu. Mutum ya kira wayar mu ya bayyana ra'ayinsa game da maudu'in da mai maganar zai zaba da kansa. Kamar yadda muka ce, muna so ne mu yi magana wacce za ta kawo zaman lafiya da ta amfani jama'a da dai sauransu. Saboda haka kafin nan a saurari wannan ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To da alama dai muna da wani malami daga Kaduna. Wake kallai?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum
assalam. Kuna tare da Adamu Jeje daga kamfanin Fate Jaji Kaduna, Nigeria.
To lalle kana da kamfani mai kyau, muna sauraron ka. Adamu Jaji, muna sauraron ka. To da alamar dai wayarka ta katse. To bari mu je mu Kebi. Wake kallai a Kebi? Wake kallai a Kebi? To shi ma malamin dai na Kebi mun rasa shi layukan dai da matsala. To ga wani ma daga Kebi har ila yau. Wake kallai a Kebi har shi kuma?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Asabe mai fata ya wuri daga nan jihar Kebi.
To haji dan Asabe, gare ka.
To da farko dai ina so in yi ma Ibrahim Yakub jajan abin da ya same shi na dukan da wasu jami'an yan sanda suka yi masa ba bisa ka'ida ba. Saboda haka ina so in yi kira ga IG na yan sanda su dauki mataki na hukunta waɗannan yan sanda, domin idan ba a dauki mataki ba, to gaskiya wannan abin ba zai kawo ƙarshe ba. Mutum yana bisa aikinsa, a ce an kama shi, an duke shi, an fasfasa masa na'urori. To gaskiya wannan jami'i na yan sanda ya kamata a musu hukunci.
To Allah ya sa
wannan kada a ƙara aikata wannan abin.
Amin. Allah ya sa, Allah dai ya sa waɗanda suka abin shafa su ji shawarar ka. Har yanzu dai bari mu koma dai Kaduna kafin. Wake kallai a Kaduna?
Mane Ibrahim Almasi, barka da aiki, barka da dare.
Barka mai redio.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai redio da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
Gare ka.
To alhamdulillahi, gaskiya al'amari irin abubuwan da jami'an tsaro kamar yan sanda suke wa mutane, kamar ni yanzu ka gani ma'aikacin redio ne a jihar Kaduna. Kuma shi wannan Ibrahim Yakubu abokina ne wanda yake mukan zagaya tare da shi wajen neman rahotanni. To gaskiya al'amari irin abubuwan da muke gani na cin kashi da jami'an tsaro suke, gaskiya ya kamata a ce a canza tsari. Saboda zai na ganin kamar ɗan sanda da ɗan jarida wani mutane ne wanda suke tafiya aiki ɗaya, bai kamata a ce a riƙa wulaƙanta ma'aikatan rediyo ba. Kuma muna fatan cewa waɗannan ɗan sanda da suka yi wannan Ibrahim El Yakub wannan cin mutunci, to gaskiya a hukunta su, domin kada su yi tunanin cewa za su ƙara yi, domin kaga shi wannan international ɗan jarida ne.
To da fatan dai hukumar yan sanda za ta ji wannan shawara taka. Bari mu kaɗa can kurmi Ogun. Wake kallai a Ogun?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Na ɗan Marte a nan Ogun State.
Muna jinka.
Da Allah, ina neman sanarwa gwamnan Borno, dan Allah, dan annabi, albarkacin Allah da manzonsa, dan Allah ya yi wanda da manzonsa ya mai da mutane zuwa ƙauyukansu. Saboda mutane suna cikin bala'i da yunwa. To buhun masara 50 kg wajen 9,000 da wani abu, dan Allah ya tosa talakawa.
Mai magana kana nufin daga Ogun din ne ya kai su jihar su, koko dai kana nufin daga wasu wurare?
Ni daga Maiduguri nake, Fataushi na zo a Ogun State. Amma in ka jira 'yan Maiduguri, in ka ji wahalan da suke ciki, za ka tausaya musu.
Wato kana son ya abin nan a kai su daga Ogun a kai su Maiduguri kenan?
Babu, ba ni ba, 'yan uwa na 'yan gudun hijira wanda suna Maiduguri, a maida su kansu.
To mun gode, Allah isa hukuma za ta dau wannan shawara taka da muhimmanci tunda yake ya shafi jama'a da yawa. To bari mu kada Nasarawa. Wake kala a Nasarawa?
Bashir Tela ne da ganin lafiyan bari bari har ko dan jami'a Nasarawa kuma sakatare na kungiyar mu da Nasarawa.
To Malam Bashir muna jin ka.
A gaskiya wanda abin da ya faru tsakanin sanda da wannan dan jarida gaskiya ba mu ji dadin shi ba. To ne muna kira ga hukumomi da su dauki mataki akan abubuwan da faru ya faru tsakanin.
To mun gode da wannan shawara ta kai ma. Bari mu koma Kaduna garin gwamnati. Wake kala a Kaduna?
Ibrahim Kalma Shigarba, barka da lasariya.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Sasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Murtala.
To lalle na jajanta ma dan jaridar nan kuma ni abin yau da ya ji hankali na shine akwai dan majalisa gaskiya da ya tashi na wakilai ya kawo wani kuduri, to ina goyon bayan shi kuma da fatan cewa gaskiya ƴan majalisan da suke wakilta za su goyi bayan shi. Shine cewa duk mutumin da ya dan iba kuɗi, to gaskiya a bashi dama ya dawo da kuɗin ya kafa kamfanoni a dan karɓa abin da za a karɓa, dan ka gan ba aka akai ba za su ta ajiye a kasashen Turawa ne, kuma kuɗin ba zai dawo ba, kuma rashin aiki zai ƙaru. Da fatan shugaban ƙasa zai ji layin da ya ja, to ai kokari a tsaya a kan layin a tashi lafiya.
Wato wanda ya zuba a dan haƙura da shi kenan ko? To Allah ya sa an ji shawarar taka dan abubuwa su dan kyautu. To bari mu je mu Fatisku. Wake kala a Fatisku?
Alhaji Adamu daga Fatiskun ne.
To Alhaji Adamu na jinka.
Ni kuwa a game da fasalin da aka yi na cewa za a gabatar na canza tsarin abin nan, ni na goyi bayan wannan.
Saboda
kaga misali lokacin mulkin lokacin shugaba Sani Abacha akwai wani abu da aka kawo wadda aka duba cewa an yi wannan irin wannan abin. Lokacin da aka yi wannan abin kuwa da a duba ma'aikatan gwamnatin tarayya musamman manyan daraktoci a arewacin Najeriya, a jiha ɗaya kawai sai aka samu jiha 16 na arewacin Najeriya ba a samu masu yawan su ba. Inda ba an canje wani fasalin ba, ya za a yi sauran mutanen kuma su ma su samu tasowa?
To da fatan hukumomi za su ji wannan shawara ta ka. Bari mu kaɗa Yawuri. Wake kalla a Yawuri?
Malam Ibrahim kana maganar da Asabe mai fata ne.
To dan Asabe muna jinka.
Kira na gare ku shine muna roƙon ku don Allah da Annabi wannan shiri duye da ake karbowa ya karbu idanun mutane. To muna buƙata don Allah da Annabi ku ƙara mana layi daya, kuma lokacin da kuke ba wannan shiri gaskiya yayi kaɗa. Idan da dama a dubi wannan kokenawa don Allah da Annabi a ƙara mana lokaci kuma a ƙara mana layi guda. Da fatan wannan kokenawa ya shiga ga kunan da ya dace.
To in Allah ya waɗanda ke da ruwa da tsaki game da abunin suna ma sauraron ranka yanzu, watakila za su ɗau matakin da ya dace. To bari mu je mu Bauchi Yakubu. Wake kala ya Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba muna jinka.
Yawwa, ra'ayina na yau da Allah ina kira ga 'yan majalisunmu na tarayya guda biyu, wato Sanata Isa Hamma da kuma Halliru Dauda Jika, da Allah su yi iya ƙoƙarin su taimaka mana musamman a cikin garin Kafin Madaki. Akwai wata hanyar, wato hanya ne tsohuwar hanya wanda ta tashi daga kofar Fadan Madakin Bauchi shiga kofar Biri ya je wato makaranta zuwa masallacin Idi namu. A gaskiya wannan hanya ruwa yana bin sa sosai sosai kuma yana shiga gidan al'umma. To shi yasa muke kira ga wayannan 'yan majalisu namu su taimake mu su gyara mana wannan hanya na kofar Buri, saboda ruwa yana shiga gidajen mutane. Su taimake mu don Allah. Koyau ma na ji wannan hanya na ga ruwa yana shiga gidan al'umma, kuma hanya tsohon hanya ne kuma yana kai yara zuwa makaranta.
To da fatan hukuma za ta ɗau matakin da ida ce. To bari mu kaɗa Zamfara. Wake kalla ya Zamfara?
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum salam.
Muna magana da Alama ya Oba ka aikin yaro.
Awa ka aikin yaro.
Muna jin Zamfara.
Muna jin ka.
Abin da zan magana akan cewa ina kira gwamnatin jihar Zamfara. Alƙawarin da ta yi wa mata na akan za ta ba su tallafi tun daga yaƙin neman zaɓe na 2011 har an ka zo ga 2015, sai ma mata alƙawari in gwamnatin jihar Zamfara ta kafu za ta ba su tallafi. To muna kira gwamnatin jihar Zamfara, Allah ya cika alƙawari, domin cewa ta ba alƙawari shi ne ba al'ummar jihar Zamfara ƙaramin goyon baya daga zaɓen jam'iyyar APC.
To mun gode ma dukkaninku da kuka bada gudunmawa da ma waɗanda suka yi niyyar hakan amma saboda su dalilai ba su samu yin haka ba da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode
To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Masu wazar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya suna taka muhimmiyar rawa wajen wazar da zaman lafiya a yankunan da ke farfadowa daga yaƙe-yaƙe suna kuma iya hana ɓarkewar rikici da kuma kawo daidaito a ƙasashen da ke da raunin mulki wanda ka iya kasancewa matataran 'yan ta'adda da masu aikata laifi daban-daban aikin wazar da zaman lafiya jigo ne wurin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cewar Manjo General Michael Rustin mataimakin babban sakataren shirye-shirye Ya ce a yau sama da ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya 113 da ƙasashe 124 ke aikin wazar da zaman lafiya a faɗin duniya da suka hada da nahiyar Afirka da gabas tsakiya da kuma Turai. Samun mutane daban-daban ya sa an ƙarfafa ayyukan kiyaye zaman lafiya domin kawar da ƙungiyoyin ta'addanci da kare fararen hula, samar da tsaro da kuma wayar da al'umma game da lafiya. Hanya mafi mahimmanci ga gwamnatin Amurka ta bada goyon baya ga shirin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya ita ce shirin samar da zaman lafiya a duniya na Global Peace Operation Initiative shirin samar da tsaro da ma'aikatar kula da harkokin siyasa da soji shirin zai na ƙara ƙarfin shirin kiyaye zaman lafiya ta hanyar horar da ma'aikatan kiyaye zaman lafiya domin gudanar da aikin su Domin samun sakamako mai kyau sai shugabannin da ke kula da shirye-shirye sun fahimci mahimmancin shiri da kuma samar da kayan aiki da ake bukata. Haka ya sa wakilai daga ma'aikatan gwamnatin Amurka suka gana da wakilan Majalisar Dinkin Duniya har na tsawon kwanaki 5 cikin watan Yuni a taron karni na 11 na babban taron karawa juna sani na shirin samar da zaman lafiya a duniya. Wanda ma'aikatar kula da harkokin siyasa da soji ta Amurka ta gudanar. Wakilan sun tattauna kan yanayin aikin wanzar da zaman lafiya da hanyoyin da za a bunƙasa su. Ma'aikatar wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya sun taka rawar gani wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaro a duniyar da ta rincaɓe da rikice-rikice da tashin hankali da rashin zaman lafiya a cewar mataimakin babban sakatari Rustin. Wannan aiki ne mai wahalar gaske kuma Majalisar Dinkin Duniya ta daura damarar aiki tare da kasashe domin ci gaba da wanzar da zaman lafiya kamar yadda take jagora ta fannin samar da kudade da kayan aiki don goyon bayan aikin wanzar da zaman lafiya Amurka ta sha alwashin ci gaba da taimakawa shirin samar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To a gaida Abubakar yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
A yau Juma'a ne lokacin da yake karɓar bakuncin takwararsa na Koriya ta Kudu a fadarsa ta White House shugaban Amurka Donald Trump yake bayyana cewa haƙurin Amurka da Koriya ta Arewa ya ƙare da yake magana ɗakin Rose Garden kusa da shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in Trump ya alƙawarin maida martani akan shirin nukiliya da makamai masu linzami na Koriya ta Arewa Dokar shugaban Donald Trump ta hana mutanen wasu ƙasashe shigowa Amurka ta fara aiki ba tare da rigingimu da yawa ba yayin da lauyoyi suka taru a filayen saukar jiragen saman Amurka domin taimakawa bakin masu shigowa daga ƙasashe shirin da dokar ta shafa. Amurka ta fitar da sabbin dokokin ne a daren jiya Alhamis da ke buƙatar masu neman biza daga wasu ƙasashe shida wanda galibin su musulmi ne sai su nuna shaidar cewa suna da alaƙa da wani ko wata da ke zauna a Amurka kafin a bata ta shigo.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da safi idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya tayi gabatar da shirin da Sa'ida Hamdu wadda ta hada mana sautin da injini mu na wannan lokacin wato Sulaiman Altarwali ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai mu